sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ni ta Sulemaniyar ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Ke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin, 5 ga watan Disamban 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Mahmud, ba mu kanin labarai.
To, binta ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce hararin sama da rashi ke kaiwa kan Ukraine sun ragu matuƙa, inda ake ganin hari 10 a maimakon 300 a kowace rana. Shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya ce zai amince da duk wata matsaya da jam'iyyarsa ta cimma kan zargin da ake masa na ɓoye wasu maƙudan kuɗaɗe da aka gano a gidan gonarsa. Koriya ta Arewa ta harba makaman artillery kusan 130 a ruwan da ke kusa da gabar yamma da gabashin iyakar ƙasar da Koriya ta Kudu.
Kanin labaran duniya kenan. To, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban ƙasar Niger Bazoum Mohamed Bazoum ya nemi a shata wata yarjejeniyar ɗaukar ma'aikata daga ƙasashen Afirka zuwa Turai domin magance matsalar kwararar baƙi ta barauniyar hanya. Za kuma ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun kashe babban limamin masallacin Juma'a da ke garin Jato na ƙaramar hukumar Bali a jihar Taraba.
Shugaban na Nijar Bazoum Mohamed ya ce kasashen yankin Sahel na da tarin matsalolin da suke fuskanta, da haka lokaci yayi da ya kamata shugabannin kasashen Turai da na Afirka za su zauna domin lalubo hanyar magance matsalar kwararar bakin haure zuwa nahiyar Turai.
Sannan kuma muna tafi da shirin ilmi garkuwar dan Adam wanda Babangida Jibril ya shirya kuma zai gabatar, amma yanzu ga Mahmud da labaran duniya.
To, jama'a, assalamu alaikum. Ma'aikatar tsaron Burtaniya a ranar Litinin din nan ta ce hararen sama da rashi ke kaiwa kan Ukraine sun ragu matuƙa, inda ake ganin hari 10 a maimakon 300 a kowace rana. Ƙasar ta Burtaniya ta wallafa waɗannan bayanan sirri na baya-bayan nan ne a dandalin Twitter, inda ta nuni da cewa Rasha ta yi asarar jiragen yaƙi sama da 60. A cewar ma'aikatar, nakasin da aka samu a hararen na Rasha ta yi na da nasaba da makaman kariya da Ukraine ɗin take da su, da kuma takaita sawa'in shawagi da Rasha take da su. A jawabinsa da yake yi a kowane dare, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ƙasarsa na da abin da Rasha ba ta da shi. Yana mai cewa burinsu na ganin sun kare ƙasarsu ne yake ba su ƙwarin gwiwa a wannan yaƙi da suke yi. A gobe Talata ne za a yi zaben kujerar sanata a jihar Georgia da ke nan Amurka, tsakanin sanata mai ci Raphael Warnock na jam'iyyar Democrat da abokin hamayyarsa Herschel Walker da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ke marawa baya. Yayin da ya rage sawo'i 'yan takarar biyu su fafata, jami'an hukumar zaɓe a jihar ta Georgia sun ce an samu mutane da dama da suka yi sammakon kaɗa ƙuri'unsu. 'Yan Democrat ne ke da ɗan ƙanƙanin rinjaye a majalisar dattawa cikin shekaru biyu da suka gabata, inda aka yi kankankan wato 50-50 ila ƙuri'ar mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris, wacce za ta raba gardama, wanda hakan na nufin ko da sanata Warnock ya samu nasara, hakan ba zai yi wani babban tasiri ba illa ƙarin mambobin da 'yan Democrat ɗin za su ƙara samu a kwamitocin da ke kafa a majalisar ta dattawa. Makomar shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa na ci gaba da zama cikin yanayi na rashin tabbas, yayin da a yau Litinin kwamitin zatarwar jam'iyya mai mulki zai yi wani zama don duba zargin da ake masa na karya rantsuwar kama aiki da ya yi a matsayinsa na shugaban ƙasa. Binciken dai yana da nasaba ne da wasu maƙudan kuɗaɗe na waje da aka gano an ɓoye a wani gidan gona mallakar Ramaphosa, wanda ya ki ba da rahoton ɓatarsu a lokacin da aka sace su a shekarar 2020. Shi dai shugaban na Afirka ta Kudu ya musanta yin ba daidai ba, kuma zuwa yanzu ba a tuhume shi da aikata wani laifi ba. Ramaphosa na ikirarin cewa waɗannan kuɗaɗe da aka sace ya same su ne bayan da ya sayar da wasu shanun daji, kuma ba su kai adadin miliyoyin daloli da ake cewa sun kai ba. Shugaban na Afirka ta Kudu ya ce zai halarci zaman kwamitin zatarwa na jam'iyyarsa ta ANC. Yana mai cewa zai amince da duk wata matsaya da aka cimma bayan wannan zama.
Nan ba da jimawa ba, Mahmud zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan, bar mu kawo muku rahotonmu na farko. To, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, shugaban ƙasar Niger Mohamed Bazoum ya nemi a shata wata yarjejeniyar ɗaukar ma'aikata daga ƙasashen Afirka zuwa Turai domin magance matsalar kwararar baƙi ta barauniyar hanya. Shugaban ya yi wannan tayi ne a yayin wata ganawa da ya yi da takwaransa na Italiya Sergio Mattarella a ziyarar da ya kai ƙasar ta Italiya. Daga Agadez, wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud na ɗauke da ƙarin bayani.
Shugaban na Niger ya yi wannan tayin ne a yayin wata ganawa da yake da takwaransa na Italia Sergio Mattarella a ziyarar da ya kai a kasar Italia. Niger na daga cikin barauniyar hayyar da matasa Afrika ke bi don zuwa turan. Shugaban na Niger Bazoum Mohamed ya ce kasashe yankin Sahel na da tarin matsalolin da suke fuskanta, don haka lokaci yayi da ya kamata shugabannin kasashen Turai da na Afrika za su zauna domin lalubo hayyar magance matsalar kwararar bakin haure zuwa nahiyar Turai. Don haka nake ba da shawarar a sha ta wata yarjejeniyar iyakance yawan ma'aikatan da Turin ke bukata, domin yin hakan ne zai taimaka a warware matsalar tururuwan da bakin hauren ke yi Turan a duk shekara, wanda suke jefa rayukansu a cikin hatsari, wanda da dama daga cikin suke rasa rayukansu. Shugaban na Niger ya ba da misali da manyan kasashen Turai da ke bukatar ma'aikata a masana'antunsu. Misali, kasashe kamar Faransa, Spain da Italia suna bukatar ma'aikata a masana'antunsu, wanda idan an tantance adadin da suke bukata za a cimma matsaya a tsakanin kasashe da takwarorinsu na Afirka na Tura waɗanda suka cancanta yin aiki a masana'antun kasashen Turai. Tuni dai tsofaffin waɗanda suka yi safarar bakin hauren suka yaba da shawarar da shugaban na Niger ya bada, gani yadda dubban matasa ne da suka bar wannan sana'ar ke zama rashin tabbas. Ahmad Umaru, shugaban tsofaffin masu safarar bakin haure.
Lallai wannan abu sai mu ce mun yi marhaba da shi. Ya yi kyau saboda wannan mutane sun jima suna jiran wanga abu yau kusan shekara 7. Suna nan suna zaune, musamman ma masu motoci wanda suka yi asarar motocinsu kuma sun yi zama cikin gidan kasu. To wannan muna marhaba da wannan irin jan kokarin da yayi da yayi tunanin cewa da dalle akwai mutane wanda suka bar wannan aiki kuma suna da bukata a taimaka musu da wani aiki don a rage yawancin mutanen da ba su da aiki. Cikin jiha Agadez mutum 665 ne, kuma cikin wa'anda aka ba sun tashi kaman mutum 1,000 wanda suka dan samu wannan tsallahin. Kenan har yanzu akwai 560 da wani abu wanda har yanzu cikin jira suke, tunda babu wanda abu wani abu wanda ya zo musu dangance da haka nan.
A kowace shekara ana samun dubbai 'yan kasashen Afirka, musamman ma Afirka ta yamma, da ke jefa rayukansu cikin hatsari a bitar ruwa ko sahara da zumar zuwa Turai don samun ingantacciyar rayuwa. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Niger.
To madalla, an gaishe ka Hamid Mahmud. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud da ƙarshen labaran duniya.
Tobinta Koriya ta Arewa ta harba makaman atilari kusan 130 a ruwan da ke kusa da gabar yamma da gabashin iyakar kasar da Koriya ta Kudu. Wannan shine matakin soji na baya-bayan nan da ake ganin zai kara rura tsatsamar da gantakar da ke tsakanin kasashen biyu. Koriya ta Arewa ta ce waɗannan makamai da ta harba gargaɗi ne ga atisayin da makwabciyar take yi a kusa da wani tsibiri da ke tsakanin kasashen biyu, inda ɗaura lakin hakan akan Koriya ta Kudun. Gamayyar hafsoshin sojin Koriya ta Kudun sun ce makaman da Koriya ta Arewa ta harbo sun fada a wani yanki da aka hana aikin soji, wanda aka shata karkashin wata matsaya da aka cimma a 2018. Ma'aikatan asibiti a yankin Palestine sun ce wani matashi mai shekaru 25 ya rasa ransa bayan da dakarun Isra'ila suka bude wuta a wani samame da suka kai a yankin yammacin gabar kogin Jordan. Mutuwar matashin ita ce ta baya-bayan nan da ke nuni da yadda ake kara samun tadijiyar wuya a yankin. Su dai dakarun Isra'ila sun kaddamar da wani aikin samame da suke gudanarwa a kullun tun faduwar damuna. Tadijiyar wuya da ake samu tsakanin Isra'ila da Palestine ya sa shekarar ta 2022 ta zama mafi muni a yankin na yammacin gabar kogin Jordan. Sama da Palestinawa 140 a kashe a wannan shekara a rangamar da bangarorin biyu ke yi. Sai dai sojojin Isra'ila sun ce mafi akasarin Palestinawan da suke kashewa tsigiru ne, amma rahotanni sun yi nuni da cewa akwai matasa masu jifa da duwatsu don nuna adawa da dakarun Isra'ila da lamarin ke murtsawa da su.
Haka da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu leƙa Najeriya, inda wasu 'yan bindiga suka kashe babban limamin masallacin Juma'a na unguwar Yalwa da ke garin Jatau a ƙaramar hukumar Bali a jihar Taraba. Mai anguwar Yalwa, Malam Yakubu Yusuf ne ya tabbatar mana da kisan limamin, wanda aka ce an gayyace shi domin yin addu'ar saukar karatun Kur'ani a wani ƙauye. Ga Salisu Lado Garba, wakilin muryar Amurka da ke Taraba da rahoton.
biyo bayan da ƴan bindiga suka kai hari tare da sace mutane sama da 20 a wani masallacin ƙauyen Megaji da ke karamar hukumar Funtuwa a jihar Katsina a yankin Yalwa kuma da ke karamar hukumar Bali a jihar Taraban kashe babban limami ƴan bindigan suka yi tare da sace babur ɗinsa da kuma arcewa da allon da ya rubuta domin zuwa addu'ar saukan karatu da suka gayyace shi inda wasu ƴan bindiga suka mika masa goron gayyata da nufin ya zo ya yi musu addu'ar saukan karatu a wani yankin lamarin da ya janyo suka kashe shi suka koyi awun gaba da allon da ya rubuta na saukan karatun daga bisani kuwa suka arce da babur da ya taho da shi kamar dai yadda mai anguwan Yalwa Malam Yakubu Yusuf ya shaida mun cewar suna da masaniyar gayyatar da aka yi wa wannan limamin inda daga bisani kuwa aka kashe shi aka koyi awun gaba da allon da ya rubuta da kuma babur dinsa
mun sanin shaida shi malam limami nawa itinin turkun Allah sai mu goje an kira shi saukan karatu sai samu roce mu wallahi to shi ya riga rubuta allon din ma sai ya riga da kyal kawai bari waye muka san da muka yi addu'a masallaci muka yi addu'a kuma na ji ya karbu da shi da ya fita ya tafi a gaba ka ce mana magana ya tafi amma akwai kamar mai su da man falalo mun da fita bukan da yana so an dawo da su baya ya yi wani gawai amma gawo mai amma gawo mai
su ma dai a nasu bangaren daya daga cikin yan uwan malamin da aka kashe sakamakon gayyatarsa da aka yi domin zuwa saukar karatu mai suna malam Falala Yalwa wanda yace
na ga ya haka shi na ruda ma tare muna jiran sa anan kuma da yazo kaya ba ana karai wuta je shi a baya sannan da muka je can ya ka tare ni sau kuma
Malam Muhammadu Yakubu Yalwa kuwa na daya daga cikin wadanda suka take wa malam min baya domin tafiya gurin wannan addu'ar saukan karatun amma dai mashin din su ya samu matsala suka tsaya domin gyarawa shi ko malamin ya wuce gaba wanda yace
sai faru da karfi ko na dawo gida bai kan ko labarin da ta faɗa na zo gida na zauna sai in ji an cinye anguwan kyarala ta su kala je ban fani anguwa zan ga wani abun kuma yana tafukanci ne ya faru ina tafukanci ne ya faru ne ina tafukanci ya mutu ne ta ne
an yi akwa rundunar yan sandan jihar Taraban suna da masaniya akan akwa wannan lamarin tambayar kenan da na yi wa kakakin rundunar yan sandan jihar Taraban SP Abdullahi Usman wanda yace sai sun nitsa bincike kamun su gano wannan matsalar anguwan Yalwa dake yankin Jatawa karamar hukumar Bali a jihar Taraban yanki ne da a kwanakin baya wasu ƴan bindiga suka kashe mazauna wannan yankin da yawan su ya kai 12 da kuma arce musu da dukiyoyin su da dama Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya
madalla a gaida Salisu Lado Garba da wannan rahoton to kungiyar nan ta kasa da kasa wato the International Institute for Democracy and Electoral Assistance ta yaba wa jamhuriyar Niger da waɗansu kasashen nahiyar Afrika game da ci gaban da tace an samu a waɗannan kasashe a fannin demokradiya yayin da kungiyar ta soki waɗansu kasashe na Afrika da tace rufa-rufa suke yi babu demokradiya a cikin su daga birnin Kwanni ga wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako da cikakken rahoton.
Wannan kungiyar ta kasa da kasa mai tallafawa zabubbuka da mabunƙasar demokradiya mai suna IDEA, l'Institut International pour la Démocratie et l'Assistance Électorale ce ta hedo rahoton ta na ƙarshe mai suna Global State of Democracy Report 2022 inda ta yi bayani game da tafiyar demokradiya a nahiyar Afrika. Kungiyar ta ce kuma bayan da aka samu na demokradiya a ƙasashe kamar irin tarayyar Najeriya na nasaba ne da hana ɗan takara da mutane ke so shiga zabe da magudin zabe duk da yake rahoton ya ce ma da sauki a tarayyar ta Najeriya idan aka kwatanta da kasashe kamar Chad da Guinea-Conakry da Mali da Burkina Faso inda askarawan kasar suka yi amfani da karfin to wajen karbe mulki daga hannun fararen hulla. Rahoton ya ce duniya za ta afka a ƙarshen wannan shekara a cikin rikice-rikice da daddu da ma waɗanda za su bullo a sababbi sanadiyar rikirkitan zabubbuka ga tsadar abin da ƙarin kuɗaɗen makamashi kala-kala da ma rushewar tattalin arzikin waɗansu ƙasashe sai dai rahoton na IDEA ya yabawa ƙasashe kamar jamhuriyar Niger, Zambia da Gambia da tace demokradiyya na bunƙasa a cikin su. Abdurrahman Idrisa Kado soja na jam'iyyar NPR jamhuriya da ke jerin masu mulki a jamhuriyar Niger ya bayyana mini irin abinda ya jawo ƙasar ta jamhuriyar Niger yabon bunƙasar demokradiyyar ta
bangaren mu na Niger waɗanda sun ka yaba sai in ce alhamdulillah domin abin da yake nuna kamar sakamakon da sun ka bada lai sai mu ce akwai yayi saboda in ka diba duka zabubbuka an yi su daga na kansuloli har na ƴan majalisa har na zaben shugaban kasa. Sannan in ka diba kuma yanzu haka zaman da ake ciki, duka wasu kahohi na demokradiya duka an aza su zakkyo. Kenan akwai demokradiya yadda ake aiki na demokradiya, kuma idan an ka kare ta kaga kamar yanzu kowa shiga aikin shi.
Sai dai Isa Mare na jam'iyyar Model Lumana Africa mai adawa ta Hamma Ahmadu na cewa su basu ga wani cigaban demokradiya ba a jamhuriyar ta Niger, wanda rahoton ya bayyana. Hasalima ya ce sun rigaya a nasu bangaren su kai wace da wannan rahoton na IDA.
Rahoton na banza na mun watsi shi kwarai-kwarai da gaske. Su ƙara sa idanun su gani shin Niger zaben ka ne gaskiya ko kwace ne an kai? Ko nan kwace ne an kai?
To bayan zabe kamar suna ganin kamar Niger siyasa ana cigaba da harkoki, kowa ya kama nashi aiki, an bar waɗanda an ka zaba su cigaba da mulki.
Abin da yasa nan kasar mu irin wannan yaki mu tsakanin mu ba mu so ne, kun ba mu yi ne. Duk abin da ya to mu ya bar mu Allah kai shi. Aka kai an ka zama lahiya.
A nasa bangaren mai nazarin harkokin siyasa Maitar Abdulmumin mai burabus ta siyasa na cewa siyasa ta kasashen nahiyar Afirka ko ta ci gaba ko ta koma baya dodori doce.
Sai dai biyo su abubuwa masu yawa. Na harko dai su kiyaye da kasaisai manya na Turawa. Demokrasin gaba ɗaya in ba ta gyara su ba ta ta suke. Duk kowane shugaban kasa komi zai yi cikin kasar shi, in dai zai yi musu yadda suka so, to sun yarda shi lallan kwashe demokrasi dan shi musu kontrakin da suke so. Kuma zabe kuma in an yi shi koda yana da mugunta, in dai inda ya karkata na ya musu yadda suke so ga inda suke so iko shi ta yi. Kuma har yanzu za su ba da goyon baya a tsayana.
Rahoto ya ce a kasashe kamar Somalia, Kamaru, Guinea-Conakry, Zimbabwe, Uganda da Mali da Chadi mulkin danniya ne ake yi, yayin da waɗansu shugabanni na waɗansu kasashe su ko a nasu bangare ke canza kundin tsarin mulki domin su makale akan karagar ta mulki sai mahadi ya bayyana. Haruna Mamman, Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
Haka da Haruna Mamman Bako da ya hada mana wannan rahoton. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 ne da na safe da minti 17. Karfe 4 kenan na yamma da minti 17 a Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan da minti 17 a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com, muryaramerica.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dimadimin su. Yanzu kuma sai shirinmu na ilimi garkuwar dan Adam.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi ne abun rainawa.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. A makon da ya gabata ne dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta amince da amfani da harsunan kasa, musamman ma dai manyan harsunan Najeriya, Hausa, Igbo da kuma Yarbanci, wajen koyar da ɗalibai yan makarantar firamare a ƙasar. Ministan ilimi Malam Adamu Adamu shine ya tabbatar da hakan ga manema labarai. Ko shakka babu dai tun bayo bane masana ilimi da kuma sauran ƙwararru ke fatan gwamnatin Najeriya za ta fara amfani da harsunan ƙasa domin koyarwa a makarantun firamare da sakandare, wasu na ganin har ma a makarantun jami'o'i a nan gaba. Dalilin ɗaukan wannan mataki dai shine bisa la'akari da binciken Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran ƙwararru suka sha gudanarwa da ke nuna cewa lallai ɗalibai sun fi koyon darussa a harsunansu na uwa, kamar dai yadda ake gani a sauran ƙasashen da suka ci gaba. To akan wannan mataki ne muka je ta bakin ƙwararru da kuma iyaye, tasiri ko akasin wannan mataki da gwamnatin Najeriya ta ɗauka. Dr. Bashir Yankuzo na Jami'ar Kimiyya da Fasaha da ke garin Minna a jihar Niger na ɗaya daga cikin manyan malamai na jami'o'i da suka ƙware wajen bincike game da amfani da harshen uwa wajen koyarwa a makarantu. Kuma ana tambaye shi tasirin wannan mataki da gwamnatin ta ɗauka da kuma yadda su kansu ƙwararrun suka ji.
Gaskiyar magana, wato wannan shiri bai zo da bai ban mamaki ba, ban ji mamakin wannan ba, amma dai abin ya bani sha'awa ƙwarai da gaske. Abu na farko dai shi ministan ilimi, wato Malam Adamu Adamu, akwai gudunmuwar da ya ba ilimi wajen nan gaba in Allah ya so. Ana fatan za a ga wannan alkhairan da yawa. Kuma zan ba da misalin su kaman guda uku. Na farko, dawo da karantar da tarihi a cikin manhajar karatu. Domin tarihi kan sa a kalli baya a gano abin da ake da shi a baya, a ga inda ake yanzu, a kuma hari nesa. Akwai mamaki da aka cire tarihi a wurin karantar da ɗalibai, to dawo da wannan ba karamin tasiri bane. Abu na biyu kuma da yayi ko ya samu a cikin zamanin sa shine cire ilimin wato karantar da jima'i a ilimin jima'i a cikin makarantu da ya cire wannan shi ma wannan ba karamin gudunmuwa bace ga harkar ilimi. Sannan abu na uku shine wannan tabbatar da karantarwa da harshen gida ko harshen uwa a wato wannan mataki na karatu. Idan ba a manta ba, UNESCO ta dade tana magana akan cewa enrollment wato jan dalibai zuwa makarantu akwai tarnaki da yawa wanda ana bukatun jawo dalibai yara da yawan gaske su shiga cikin harkan karantarwa. Amma wannan in ka ruba kasashe irin namu za ka ga yaran da suke wajen makarantu da ake ce musu out of school suna da yawan gaske. To daga cikin babbar hanyar da za iya jawo yara da yawan gaske a cikin harkan karantarwa shine karantar da su da moratan harshen uwa. Wannan abu yana da tarihi. Bayan tarihi a wannan kasar tamu akwai tarihi a duniya baki daya. Idan baka manta ba, wato kasashen Larabawa da suka zo bayan zuwan musulunci suka dauki kimiya, suka yada kimiya a duniya. Da can Greek, Girkawa suke rike da wato ainihin ilimin kimiya da duk ilimukan da ka sani. Lokacin da aka zo aka samu daula ta musulunci a lokacin wani khalifa da ake ce masa Ma'mun, babban abin da suka dauka na mataki na farko an yi wani gida da ake ce mashi House of Wisdom, wato Baitul Hikma. Abin da suka dinga shine translation, fassara wato ainihin abubuwan da Girkawa suka yi da harshen Larabci. Wannan fassara shi ya kai ga su waɗanda suke Larabawa da kuma wanda suka musulunta tunda harshen Larabci zama shine harshen, sai zama musu da sauki suke gane abubuwan da Girkawa suka gina akan kimiya. Wannan yasa daga nan suka bunƙasa. Kuma da suka kamo, in mutum ya karanta tarihin kimiya da fasaha, misali zaka ga an ce su abin da ya bambanta gudunmuwar musulmi a cikin tarihin kimiya da fasaha bunƙasan wato sciences shine su duk abin da yazo daga Greek suna kritikin din sa, wato sukan tsaya su tuhume shi, su bincika su tuhuma, daga nan sai su gina. Me yasa yake haka? Domin sun fahimci harshen, sun gane abin da wato yake ciki. To amma mu an dade a kasashe irin namu, misali Nigeria da sauransu, abin da ake karanta kusan ana karanta ne a haddace kawai dan a ci jarabawa a samu kwali. To wannan shi yasa ci gaba ke zama mana da wahala, fahimtar ilimi ya zama da wahala. Domin ana cewa idan dalibi, menene karantarwa? Ai karantarwa wato communication process ne, wato alaka ce ta tattaunawa tsakanin malami da kuma mai karatu, da shine karantarwa. To duk lokacin da alakar tattaunawa ta zama akwai tarnaki, akwai matsala, to karantarwa zai wahala domin dalibin bai fahimta ba. To amma idan har ya fahimci abin da malami ke karantar da shi, to wannan zai sa zai yi tambaya, zai wato ainihin ƙara shi ma nasa, sannan abubuwa da daman gaske. Saboda haka wannan ba karamin jin daɗi bane kware da gaske gare mu, musamman waɗanda kamar yadda ka faɗa bincike na PhD akan wannan ne, akan cewa tabbas karantar da ɗalibai tun da bangaren lissafi na geometry, karantar da su da wannan wato ainihin harshe na gida yana kawo sauƙin fahimta wurin gane abin da wato ainihin ake, kuma yakan ƙara interest, sha'awan karatun. Da ka zo kana karantar da ɗalibai da harshen su, nan da nan sai ga sun abin ya ba su sha'awa kware da gaske. Ba zan manta ba, nayi karantar a Dawakin Tofa tsakanin 89 ƙarshe zuwa 90 haka. To a lokacin ɗaliban nake karantarwa lissafi haka, sai na kokarin hada wato ainihin harshen Hausa. Zaka ga nan da nan sai ga ɗalibai hankalin su ya zo, suna sha'awa, suna to ashe ma haka abin yake, ashe ma haka abin. Kaga ya nuna idan har za su ji wannan karantarwa da harshen su, za su to nan da nan za su dauki wato ainihin fahimta. Saboda haka karantarwa da harshe ba karamin abu ne. In ka kalli kuma duniya gaba daya, za ka ga ci gaban duniya kasashen da suke karantarwa da harshen su, waɗannan kasashe kudan su suke bunƙasa. Ka kalli Japan, ka kalli China, ka kalli Russia, ka kalli waɗannan kasashe da harsunan su suke karantarwa. Wannan harshen ya taimaka kware da gaske wurin gano inda za su bunƙasa wato ainihin kimiyyar su da ci gaban su da sauran su. Saboda haka matukar ana karantar da ɗalibi da harshen sa, to ana fatan zai fahimta, ana fatan zai samu sha'awan karatun, ana fatan kuma wato ainihin shi ba zai dora. Tunda abin da ake bukata shine bincike. Yanzu ana maganan STEM, wato science, technology, engineering da mathematics.
To masu sauraro, saboda ƙurewar lokaci a nan za mu dakata, sai shiri na gaba za mu dora a madadin bakon namu Dr. Bashir Yankuzo da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin Jolly Leather Gresham. Naku Baban Yajibrin ke fatan a huta lafiya sai wani makon.
Can hakika ba da tangarda ba, kan ji marar ilimi abun rainawa.
ta kai da Babangida Jibril. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email.
Saƙonmu na farko saƙon haɗin gwiwa ne daga Nazifi Ibrahim Rugamalan Shagari da Balaruwan Kanwa da Faruku Mahe Karoga Sokoto. Suka ce a gaskiya muna matuƙar goyon bayan baiwa ƙananan hukumomi 'yancin gashin kai, kuma wannan hanya ce wadda za ta ƙara inganta ci gaban yankunan karkara musamman ma a arewacin Najeriya. Ganin yadda zarge-zarge ya yi wa wasu gwamnoni yawa dangane da haƙƙin ƙananan hukumomi a Najeriya. Allah ya ƙara dafa Najeriya, amin. Saƙon Comrade Ilyas Yakubu Digawa daga jihar Bauchi ya ce soke hukumar Hisba da hukumomin ƙasar Iran suka yi. A gaskiya hakan abin damuwa ne matuƙa. Saƙonmu na gaba ya fito daga Isuhun Dila Faki a jihar Kaduna. Ya ce tsadan man fetur ɗin da muke fama da ita a ƙasarmu Najeriya ta haddasa mana tsadar ƙarin kuɗin mota, inda yanzu haka duk inda za ka je sai durobobi sun karɓi kuɗinsu kafin su ɗauke ka. Muna kira ga gwamnatin Buhari da ta taimaka ta magance wannan matsala ta man fetur, domin wallahi a kanmu talakawa take ƙarewa. Saƙon Usaini Alime Gishirin Rijau ya ce haƙiƙa ce cecekucen da ke faruwa tsakanin gwamnatin Najeriya da gwamnonin jihohi ba komai ba ne face amanar talakawa da suka ci, inda kowane ɓangare ke ƙoƙarin kare kansa, duk da mu dai mun san inda giza ke saƙarsa. Da fatan waɗannan shugabanni za su ji tsoron Allah wajen sauke nauyin da ya rataya a kansu. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Hamidu Kalala Uwa a jihar Difa. Ya ce ina kira ga gwamnatin ƙasar Najeriya da Nijar, ya kamata su taimaka waɗanda suka samu ambaliyar ruwa na gidajensu da gonakinsu. Da fatan sun ji wannan kira nawa. To masu sauraronmu, mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku.
An gaishe ki Zara Ufage, yanzu kuma sai labarai a taƙaice.
To, ma'aikatar tsaron Birtaniya a ranar Litinin ɗin nan ta ce hare-haren sama da Rasha ke kaiwa kan Ukraine sun ragu matuƙa, inda ake ganin hari 10 a maimakon 300 a kowace rana. Ƙasar ta Birtaniya ta wallafa waɗannan bayanan sirri na baya-bayan nan ne a dandalin Twitter, inda ta yi nuni da cewa Rasha ta yi asarar jiragen yaƙi sama da 60. A cewar ma'aikatar, nakasin da aka gani a hare-haren na Rasha ta yiwu na da nasaba da makaman kariya da Ukraine ɗin take da su, da kuma takaita sa'o'in shawagi da Rasha take da su a wannan yanki. A gobe Talata ne za a yi zaben kujerar sanata a jihar Georgia da ke nan Amurka, tsakanin sanata mai ci Raphael Warnock na jam'iyyar Democrat da abokin hamayyarsa Herschel Walker da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ke mara baya. Yayin da rage sa'o'i 'yan takarar biyu su fafata, jami'an hukumar zaɓe a jihar ta Georgia sun ce an samu mutane da dama da suke sammakon kada ƙuri'unsu. 'Yan Democrat ne da yake da ɗan ƙanƙanin rinjaye a majalisar dattawan cikin shekaru biyu da suka gabata, inda aka yi kankan wato 50-50 illa ƙuri'ar mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris, wacce za ta raba gardama, wanda hakan na nufin ko da Sanata Warnock ya samu nasara, hakan ba zai yi wani babban tasiri ba. Koriya ta Arewa ta harba makaman artillery kusan 130 a ruwan da ke kusa da gabar yamma da gabashin iyakar ƙasar da Koriya ta Kudu. Wannan shi ne matakin soji na baya-bayan nan da ake ganin zai ƙara rura tsatsamar dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu. Koriya ta Arewa ta ce waɗannan makamai da ta harba gargaɗi ne ga atisayen da makwabciyarta ke yi a kusa da wani tsibiri da ke tsakanin ƙasashen biyu, inda ta ɗora laifin hakan a kan Koriya ta Kudu. Gamayyar hafsoshin sojin Koriya ta Kudu sun ce makaman da Koriya ta Arewa ta harbo sun fada a wani yanki da aka hana aikin soji.
Kuma masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Amma kafin nan, bari mu yi amfani da wannan dama mu miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan ambasada Rabiu a Kawo da Alhaji Lawan Alhassan, dukkansu a garin Jos da ke jihar Filato, waɗanda Allah ya yi wa rasuwa a jiya Lahadi. Fatan Allah ya gafarta musu, amin. yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya tayar gabatar da shirin da Julie Leather Gresham wanda ta bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku Fit Suleiman ya rauna kin ku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC ku huta lafiya ma assalam amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafi.